سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم من تسلم انتصرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منا جدد الغدير مغا الله ميكوم ميكومي ونده البركة رايورمو يكاوم ونا رانا ترانا شاشدة غوطان ديا هجرة تفيين حديثة شكرا دبو ديا دلري حدود أربعين دبقوي ونده زو دي دي دشاء ديا ga watan bakwai har haihuwar annabi isa dan maryam shekara 2025. Allah muna roƙonka ayyukan mu ka karba mana kurakuran mu Allah ka yafe mana. Bayan haka muna jaddada godiyar mu ga Allah, muna kuma neman taimakon sa, muna neman gafaran sa, muna tuba zuwa gare shi, muna nema da ya tsare mu daga sharrace-sharracen kawunan mu wanda Allah shirar da shi shine shirayye. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye da mu wanda kuma ya bata babu wanda zai shirar da shi sai Allah mai girma da daukaka. Bayan haka Allah kullun yana kiran al'umman musulmi musamman mu'minai, yake ce ya ku wanda kuka yi imani, kada wanda ya mutu face yana musulmi mai mika wuya ga Allah bin dokokinsa, ya sadar da umarnin Allah, ya hanu da abun da aka hane shi, wannan shine zaman lafiya a gare mu. Bayan haka Allah ya kira al'umman duniya gaba daya, yace mu ji tsoron Allah wanda ya kasance ya halitti ma la halice mu da gare guda daya, shine annabi Adam alayhi salam, shi kuma Allah halice shi daga ƙasa, sannan zuriyarsa ta zo ta ayyafa. Duk wanda ka gani tushensa daga annabi Adam ne, Allah ka sa mu ci gaba da imani. Allah yake cewa mu ji tsoron Allah, duk abin da muke aikatawa Allah yana kiyayewa, yana lura da ayyukanmu. Sannan ya kira waɗanda suke imani, mu ji tsoron Allah, duk maganar da mutum zai faɗa ya faɗi gaskiya. Sannan mu yi wa Allah biyayya, mu yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya. Idan mun haka kuma mu kyautata ayyukanmu, duk wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam, to lallai ayyukansa Allah ya alƙawari zai gafarta masa zunubansa, kuma ya samu babbar rabo Allah ka datar da mu. Bayan Allah kutubar mu ta yau tana magana akan hukuncin Allah da kaddararsa. Duk abin da kaga ya faru, to dama haka Allah ya riga ya rubuta, haka kuma Allah ya hukunta wannan duniyar tunda aka halicce ta. Aka halicci dan Adam lokacin da zuwanka da duk wannan mataki daidai wanda ka zauna wakai ka taho, tun alimul arwa da alimul zarra din da ake fada, ka dawo tsotson annabi Adam, ka koma tsotson mahaifinka, ka dawo kan tsotson mahaifiyarka, wanda ka zauna a cikin mahaifa. Allah yake cewa kun zauna kalqan min ba'di kalqin fi zulmatin salasa. Sa'annan sai muka shigo wannan duniya, a wannan dongon kusan na hudu, kuma shine fi kowanne zango hatsari. Lallai dole ne mu ga yadda zamu gudanar da rayuwar mu a wannan gurin, kuma dan wataran zamu bar wannan gurin, zamu koma barzakiya. Saboda haka duk abinda mutum ya aikata ya sani aikin da kai anan shine zaka samu sakamakon sa. Allah ka datar da mu. Bayan Allah mu'mini ya yarda akwai hukuncin Allah da kaddararsa, hikimominsa da mashi'arsa. Duk abin da ka gani babu abin da zai faru ya ace gashi samamme ne, sai da izinin Allah da sanin sa, shine kai halice shi, shine yayi shi. Kuma duk abin da ka gani bawansa ne, mallakarsa ne, kuma halittarsa ce, kuma kaddararsa ce. Daga hikin haka mashi'ar Allah ta, Allah yake cewa abin da Allah ya so shi zai kasance. Duk abin da Allah bai so ma ba yadda za a iya faru, babu wani ƙarfi, babu wata dabara sai ga Allah mai girma da daukaka. A dalilin haka Allah yake cewa duk abin da muka gani mun halice shi akan kaddara ne, lokacinsa da zai faru ya karu, to har ya kare. Ma'ana samuwa an kasa ta kashi uku, wani bangare akwai samuwa ta azaliya ita ce ta Allah, wanda ba ta da farko ba ta da ƙarshe, samuwa kuma wacce take dana da farko amma kuma Allah bai mata ƙarshe ba, shine dan Adam da su ni'imomi da azaba. Duk abin da Allah ya tanada kaga da an halice su, amma kaga dan Adam kai tunda aka halice ka, daga ka zauna anan ka koma anan, ka zauna anan ka koma, har sai a ƙarshe a filin alƙiyama zaka karbi takardarka, gunda zaka ce ka zauna har abadan abada, la'alla gidan aljanna ko gidan wuta Allah ka datar da mu. Sannan Allah ke cewa duk abin da ka gani taskar a gurinsa take, shine yake saukarwa, musamman kamar ruwa da ka gani. Ruwan nan duk da wani arziki Allah yana saukar da shi gwargwadon yanda ake bukata, kuma akan kaddara sananniya, dama ya sani yadda zai ba kowa. Duk yanda Allah ya tsara abin haka zai rinka gudanarwa. bangaren ruwa akwai wanda suke lura da shi, wajen aihuwa, wajen shuka, wajen mai duk akwai mala'ikun da suke lura da irin waɗannan gurare. Allah madaukakin sarki ya ce babu wani abu da ya zamu dan adam a bayan ƙasa kai hatta a cikin ku sai dai dama yana cikin littafi, yace tun kafin ma a halicci dan adam Allah halicci wannan kaddarar ya tabbatar da ita. Sanne ke cewa babu wata musiba da za su samu dan adam, duk abin da ka gani to da izinin Allah jarrabawa ce, ya gwada ya gani nan din kana nan a dora ma wata jarrabawa don ka gyara ayyukanka saboda gunda zaka fuskanta. Duk da kake tunani duk wani jin dadi, duk wani tsarin da kake, to Allah ya tsara wannan jin dadin a gidan aljanna. Duk wanda suka samu aljanna wallahi sunna bauta, duk an ce da ƙarshe ɗan aljanna shi ne talaka fa talaka, wanda yake shi ne kamar talaka, za a ba shi kwatankwacin duniya gaba ɗayanta, ba wai ƙasar Ningi ba ne ko jihar Bauchi ko Najeriya, faɗin duniyar gaba ɗayanta so goma za a ninka maka. Wannan shi ne mallakarka ne daga saman da ƙasan du gaba ɗaya. Ka gani kai kadai, sai kuma duk abu da kake bukata Allah ya ma a ciki. Yayan itatuwa na gidan aljanna idan nunan ne ayi ciruto wani zai zo a gurin, kaga babu ranan karewa. Allah mai girma da daukaka sai ce kowane dan din adam da ka gani yace alzamna da'ira fi unuki, mun sa masa kamar koda a wuyansa, duk abin da kai an kwabin din sa an rubuta shi yana nan, an dobin din sa an tattara a fili an kiyama, Allah ce za a fitar maka da shi. Sannan a ce ka karanta da kanka kai wa kanka hisabi, bayan Allah mu san aikin da zamu yi. Duk in an ce ma ka bar munanan ayyukan to akwai ranan kindillanci in kai, in kuma kai mai kyau to kai fa kanka kai wa, ba wani abin da kowa zai ci hatta ɗanka ko mahaifinka, ba wanda zai sha wahalar da zaka sha. In kuma daɗin kai ne fa zaka ji, kanka zaka kare. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu bi dokokinsa. Shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari hadisi wanda yake hadisi na 440 hadin, yace lalle kowane ɗayanku da kake gani an taro halittarsa a cikin mahaifiyarsa kwana 40 din nan yana digo na maniyi. Lokacin da aka nufi za a halitta halittar, to sai mala'ika ya ce to wani iri za a yi, namiji ne ko mace ne, biyu ne ko yaya dai, wannan digon manin sai a ɗauka sai a sa shi a cikin mahaifa. Idan ya zauna yana nan a zaune a matsayinsa na wannan digo na mani, sai ya kwana 40, kawai da kwana 40 ta yi sai ya canja ya koma gudan jini haka daskararre, ana nan sai ya sake wata 40 din, kaga 42 kenan kwana 80. Sannan daga nan sai kuma ya zama gudan tsoka. To da ya zama wannan guda tsoka, to lokacin da ya kai wancan sai Allah yake cewa wa kadana lama izai mu sai wannan matsoka sai mu maida ita kashi, sa'annan wannan kashin sai mu tufatar da shi da nama, sa'annan mu halicci halittar da muke so. Allah da kansa ce kai godiya ta tabba daga Allah mai kyauta halittar dan adam. Ka duba ba yanda kake, dubban mani ruwa ne wanda yake in ya taba sai an wanke, duk yanda ka ganka dukkan mutum don munin sa duk kowane iri ne, nan ne asalin sa. In banda kamar Annabi ma'ana Isa alaihi salam da sauran wa'anda shi Annabi Adam da matarsa su ne Allah ya yi su da kun fa yakun. Saboda haka amma yawanci zaka samu dan adam mace ko namiji ta nan ya fito ta mafitsara guda biyu, ya fita daga mafitsarar babansa ya kuma sake fitowa ta mafitsarar mahaifiyarsa, wace ba fafa zaka yi, wani daga kai zaka yi. Kaga ashe ka ji tsoron Allah, ka bi dokokinsa, ka samu kyakkyawan sakamako. Wannan shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana idan ya kai haka kwana ma'ana 120 sai kuma a turo mala'ika sai ya zo sai ya kai umarci mala'ikan ya rubuta wasu abubuwa guda uku, ma'ana kalmomi guda hudu kai a nan. Sarko za a fara bi katabi rizki, yace arzikin da za ka samu tun daga zuwanka duniya har ka koma, arzikin an riga an rubuta tun kana wannan cikin mahaifiyarka. Sannan sai a rubuta maka ajalinka, iya kwanakin da za ka yi, iya abin da za ka ci, iya abin da za ka sha, numfashinka tun a wannan lokacin sai a rubuta. Sai kuma a rubuta kai ɗan wuta ne ko kuma ɗan aljanna ne. Allah ka sa muna daga cikin ƴan aljanna. Aka ce ɗan wuta shaki shi ne wanda zai mutu akan kafirci, Allah ka tsare mu. Sai kuma wanda yake mana sa'idi mawadaci shi ne zai mutu akan imani, Allah ka datar da mu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi. Yace lallai ɗaya daga cikin ku zai yi aiki irin na ɗan aljanna, kana ganin sa kamar mutumin kirki, yana abubuwa kaman gashi nan sai ya kasance tsakanin sa da wannan hutar ko kuma da aljannan bai fi zira'i ba sai kuma wannan littafin rubutun can sai ya gabata sai kuma yayi aiki irin na ƙan wuta sai ya shiga wutan Allah ka tsare mu wannan duk wanda ya samu irin wannan rayuwa to rayuwar ba ta yi masa amfani ba wannan kuma kinaya ce ake nuna mana ma'ana ƙarshen rayuwarka irin ayyukan da zaka yi idan kai mutumin kirki ne ƙarshen aikinka sai kai aiki mai kyau wanda zaka cika da imani Allah ka cusa mana wannan mu cika da imani sa'annan yace kuma wani da yayi aiki irin na ƴan aljanna din har sai ya zama to tsakaninsa da isa bai fi zira'i ba ma'ana kinaya ne na ƙarshen rayuwarka shi ma na nan gidan duniya wannan littafin sai ya rigaya sai yayi aiki irin na ƴan aljanna sa'annan sai ya shige ta wannan ana nuna maka kenan ƙarshen ayyukanka wanda aka same ka a kansa to shi za a yi saboda haka kullum ka rinka wa kanka nazari ka rinka wa kanka kar ka ɗauki wai duniyar da sauran wani lokaci a'a da yawa wani malami ya ce da yawa za ka samu wanda yake lafiyarsa ƙalau yana jijjiyawa ba abin da ya faru da shi sai kawai ka ga ya mutu ba jinya ba wani abu da yawa kuma za ka samu majinyaci ya rayuwa mai tsawo an satin nan da ya gabata akwai malam matu Allah ji kansa yayin su Hassan da Husaini an ba mu labari ya je gona ya dawo gashi ya wanke kayan ya zo fa ya zauna kaci a gurin da yake dan samun dan taro sisi na abun nan anan Allah ya dauki ransa ba wata jinya kaga wannan duka kowa to yanda shi ya kasance kai ma ka rinka daukan haka kar ka dauka wai da sauran wasu kwanaki baka san shekara nawa yake maka ba ko wata nawa ko kwana nawa numfashi nawa babu in dai lokacin tafiya ta zo da dadi ba dadi kawai tafiya zaka Allah ka samu cika da imani akwai hadisi na dan Abbas wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa in zaka nemi taimako to ka nemi taimako a wajen Allah sa'annan in zaka nemi taimako wajen Allah ka sani duk abunda al'ummar duniya da za ta hadu ta tattara ma ta baka arzikin to ba za ta yi ma abun ba kamar yanda malai bayani yanzu yace kaga ana tambayar Aminu Dogo a cikin su akwai talaka kaga yayi bayani yace akwai menene za a baka abun amma Allah ya sa ba zai ba wallahi abun ba zai ba to ta Bahaushe ma yake cewa wai zafin nema baya kawo arziki amma yana gigi da talauci ka gani saboda haka duk kar ka zamanto kai kullum kai kenan roko ba abin da abin nan shi musulmi a matsayinsa ana so a lalace a ka abin nan ka rike kanka da ya zamanto za ka ciyar da kanka idan ya zamanto kai kenan kullum roko to wanda fa kake roka din in dai ba Allah bane to da ya hango ka fa ko sai yayi kyashi sai yayi tsuka sannan in ka iso in ce ya karama kallah ko ya ustaz ko menene duk wannan sai na suna kan ka zo ya kulle abin da zai ga maka amma ka koma ga Allah to sai ya baka wadata zuci sai ya zamanto duk abin da ka samu sai ka rinka hakuri da shi ubangiji Allah kama wadata zuci sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wani abin da kake gani yace ka kiyaye dokokin Allah zaka sake shi a gaban ka in ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku duk wanda ya samu wannan abubuwa guda uku to ya samu ma'ana dadi na imani ya samu abin da aka ce halawatul iman kamar abu mai zaki wanda zaka tsotsa ka ji dadin sa kaga to tsotson wannan abubuwa guda uku zai sa ya manta duk wasu abubuwa ya ga yana bin dokokin Allah gaba ta farko yace ya zamanto Allah da manzonsa su ne suka fi soyuwa a zuciyarka akan waɗansu su duk wani soyayya to son Allah da manzo ita ce ta zamanto gaba sannan duk abin da zaka so ya biyo bayan waɗannan ya zama son Allah da manzonsa sun fi yanda kake son matarka yanda kake son ɗanka yanda kake son babanka yanda kake son kuɗaɗenka duk dukiyarka ka san son Allah da manzonsa su ne a gaba na biyu sannan in zaka so mutum ka so shi don Allah ba don wani abubuwa ba wannan yana sa soyayya tsakani da Allah Allah yana baka alkhairi zai iya kuma sanya soyayyarsa kai ma tsakaninka da shi din saboda soyayyar da kai wani don Allah sannan na gaba yace wanda zaka gani kana kin komawa ga aiki na kafirci tunda Allah ya riga ya tsailatar da kashi kamar yanda kake gudu baka so yau a hura wuta gaba ana ma'ana a hura ta a ce za a zuba ka a cikin wuta, kaga ba wanda zai so a dauke shi a jefa shi a cikin wuta. Ubangiji Allah ka datar da mu. Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka al mushrikin wa damir adaka wa da'i wal banfa'a kullu salatin akbar.